jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zangabatar a Najeriya Afirka an dade ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya rikicin da ke sanadiyar asarar rayukan dukiya mai yawan gaske a duk shekara inda masana ke ganin cewa kai zuciya nesa tare da kokarin gwamnatoci da shugabannin al'umma zai kai ga samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makiyaya ta kulan Allah a Najeriya
sunana Honorable Khalil Muhammad Bello National President na kulan Allah Katir Yaras Association of Nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kulan Allah na kasa baki daya ma'anar kulin Allah shine mu da kanmu makiyayan mu ji tsoron Allah mu tsare haƙƙin wasu dan Allah ya tsare haƙƙin mu kuma mun sa mata wannan suna domin mun yi Allah wa dai da halayyar wasu mutanen mu mutum shekara yana noma ka zo ka sa dabba ta cinye wannan din ba zai zama alkhairi ba kar ka mai da naka dukiya na wani banza shi yasa muka ce mu ma makiyayan mu tsarkake zukatan mu mu ji tsoron Allah mu yi abu saboda Allah mu gujewa shiga haƙƙin wasu dan Allah ya tsare haƙƙin mu
to ranka dai ko menene makasudin kafa wannan kungiya
to kafa wannan kungiya ya shine lura da muka cewa duk da akwai kungiyoyi na makiyaya maimakon su kawo ƙarshen matsalolin makiyaya sai zama matsalolin karuwa suke saboda kungiyoyin sun zauna suna jira sai an mari ba Fulani ko makiyaya suke don me aka mare shi an yarda ko ba yarda ba ko sai ya ji an ce ya shiga gona sai su je su ce ya shiga gona amma a taimaka dai a kyale shi to irin wannan mu ba mu yarda da ba ko kuma sai an yi doka sai sako har ai dokar hana kiwo sai an yi dokar kuma su fito suna ihu su ce ba su yarda da dokar ba manufar mu ita ce mu ja kunnen makiyayan kansu tukuna su zauna lafiya da juna kuma kansu shiga gonar kowa sannan a lokaci guda kuma su ma manoma su daina toshe burtuli don burtuli ta fullanci yana nufin hanyar da dabba za ta bi idan ka nome hanyar ta ina za ta bi ita ba zundu ba ne balle ka ce za ta yi fuka-fukai ta tashi su daina nome wuraren kiwo da yanzu matsalar da muke samu manoma an ce gwamnati ta yi kuskure sai ta ce noma maimakon a taimaki noma da kiwo kowa sai hauka ce ban zama jeji ko ina nomewa ce duka an bada wurare sun zama gonaki to wannan ne muke mu yasa muka kafa wannan kungiya
to ku a kungiyar cewa wani mataki ya sabu ta doka
za mu ga yawa gwamnati haƙƙi ne akan ta gwamnati lalle ne ta gyara ta sama wa makiyaya wurin kiwo ta sama manoma gurin noman su kamar a jigada an kuntuna da kullun kiri ka san mu fada ake amma daga lokacin da suka zo duk inda yake a tarihi gurin kiwo da an mai da shi gurin kiwo duk inda yake burkeni yau lafiya suke zaune babu matsala to haka muke so ko ta hanya aka mata sau mita 30 da dabba za ta wuce amma yau sai ka gani mai kafa ba zai wuce wani an nome makiyaya ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gona to ya zai yara don haka dukiyar mu tana zurarewa ta tafi kudu da kuma wata kasa shi yasa muka ce mu manufar kafa wannan kungiya mun ga wadancan ba su biya mu kuma duk budget da ake ba a sa makiyaya budget balle a implement sai a sa trillion 10 ko trillion 100 babu na kiwo a ciki billion 10 ko 20 to shi yasa muke son jihohi su rinka sa wa kiwo budget
shugaban kungiyar makiyaya kulan Allah Association kenan Honorable Khalid Muhammad Bello a tattauna wasu da Haruna Dauda a ɗaya bangaren kuma bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a garin Anaku a jihar Anambra wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda yanzu haka dai zaman lafiya ya dawo ga Alphonsus Okorogwe
bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anaku da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance hakan Malam Adamu Datti wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shedawa muryar Amurka inda ya kara da cewa
akwai zaman lafiya ba da shiru ba matsala da kowa yadda muke nan ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaman lafiya daga mu har ƴan ƙasar nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa a kai tsakanin diga shekaran diga dai shekaran jiya yau gaba ɗaya ba wani ma abun nan zaman lafiya kuma muke tare da mutane kuma har ko shi muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba takura mana ba muku ba takura da mu an kani mu da su kafin su kuma muna ta yi to ba wani matsala da mu da su
kuma mai rundunar ƴan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin abinda na tambaye shi kwamishinan shi da rundunar ƴan sandan jihar Malam Garba Umar kenan
ana bincike akan mutanen ba yes ba optics for now ana bincike ne akai gane me ya faru me ce ta kuma abin da ya jawo fadadin cikin jawo wannan shine nake bincika
rikicin da yayi sanadiyar wasatin wani manomi mai suna Atuwaya a yayin da yake gonar sa lamarin da yasa ɗan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso
da fatan hukumomi da su ci gaba da daukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da Fulani makiyaya masu raro mu anan muka karshen shirin namu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin Haruna Dauda da Alphonsus Okorugwe da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Love Gresham wadda ta yi ta mana sauti mu sarfi Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya